mun raba kafi ko an raba mana na addini ya wani gina da yawa da cikin musulmi ba mu da matsala da cewa sabuwar shekara ta shigo a da shi ne yana mana maraba a wannan sabuwar shekara a wannan yammacin rabi kuma wanda ya dace da wato ainihin uku ga watan wato ne watan biyar kenan matan turawa a wannan shekara ta 1900 da kuma 98 to munasaba wato a shekara ta hijira idan sabuwar shekara ta zo abubuwan da musulunci suka tana da a wannan wata mai alfarma abu ne guda daya shine azumi na ranar 10 da kuma 9 da wata na al-muharram 10 da 9 da wata na fara ambatar 10 tare da wani girgi sai an zo tar kafin a je 10 dan saboda shi watan wato ranar 10 da wata shi aka fara shar'antawa kafin ranar 9 da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina sai iske yahudawa suna azurtar ranar 10 da wata sai ce saboda ne sai suka ce ranar 10 ga wata din nan ita ce ranar da ubangiji ta'ala ya samar da annabi Musa alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi daga kaidan Fir'auna ita ce ranar da aka dulme shi daga Fir'auna a cikin ruwa aka halaka da shi da aka sai muke yin azumi don godiya ga Allah game da wannan rana sai annabi ya ce da suna nu ahqqu bi Musa minkum mun fi ku kusanci da annabi Musa alaihi salam da aka sai annabi ya azumci wannan yini na 10 ga wata ya kuma umarci sahabbai su azumce shi maza da mata har ma da yara kafin wajabta azumin Ramadan wannan azumin da na ranar 10 ga wata azumin 10 ga wata da wajibi ne amma da aka wajabta azumin Ramadan sai aka sassauta hukuncin sa daga wajibi ya dawo zuwa ga musahabbai a shekarar da shida nan zai bar duniya sai yake cewa in Allah ya kamu shekara mai zuwa za mu azumci tara da 10 ga wata dan mu saba mu yahudu tunda su 10 ga wata kada suke mu sai mu tara da kuma 10 ga wata to sai Allah bai kai annabi zuwa ga wannan shekarar sa sai ya cika da aka sai sahabbai suka karbi wannan sako na annabi cewa a zai ranar 9 da kuma 10 ga wata da aka azunta wannan rana ko guda biyu mutabi ne 10 ga wata hadisan ta nan cikin sahih bukhari 9 ga wata hadisin nan cikin sahih muslim ko wadanne hadisai ne ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hukuncin azumi mutabi ba bambanci tsakanin maza da mata har kuma har yara kanana ana iya umartar su da shi dan a kwadaitar da su wadanda aka san in sun dauki azumi za su iya kaiwa dan a wannan rana ta ashura annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da yace duk wanda ya waye gari bai ji komai ba ya zarce da azumi wanda ma ya fara shi ya daina yau ranar azumi ce sai sahabbai suka rinka umarta har yara kanana har wani sahabbai ke cewa yaran mu kanana sai mu sa su tafi azumi in sun ji yunwa rana ta yi suna kukan yunwa sai mu shagaltar da su da kayan wasa eh mu ba su kayan wasa mu shagaltar da su motar kala ko yan sana ko wani sauran su a dauke musu hankali har sai a samu dai suka yi wannan azumi to wannan shine fayyadaccen abin da shari'a ta kanada amma cewa ranar 10 ga wata din nan rana ce ta cika ciki wannan a Hausance kenan ba a Islamance ba rana ce ta cika ciki amma shari'a bata ce wato wai ranar da suke take ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza duk hadisin da suka zo a wannan babu hadisi ne marasa asali ba ifan hadisi haka kuma cewa wata ne na karban shara shi ma duk wannan al'adar Hausawa ne cewa wata ne ta kuda duk al'adar Hausawa ne cewa za a yi rubutu dan saboda shigo wata ko shekara a yi rubutu a cika a kasa mazaki a yi yanka albasa a rinka barwa lodayi lodayi saboda zazzabin shekara saboda wata mace dan kar a mutu dan kar a yi masarsara da ciwon kai wannan duk al'adu ne marasa asali a shari'a ce ba wani rubutu da shari'a shari'a ta kanada na sabuwar shekara sannan ba wanda ya sai fayyace dangin abin da zai zo cikin sabuwar shekara na alkhairi ko sabanin sa sai Allah madaukakin sarki amma a ce wannan shekara ta mace mace ce ta kwalara ce ta annoba ce ta wace ce wannan karatu cikon sabuwar shekara da ake yi da rubutun da ake yi duk bidoyi ne ba an zara lafi azin sufa ina fata an fahimta wannan shine dangane da munasaba ta wannan kenan ubangiji ta'ala ya sanya wannan albarka da shekara da zanto mai albarka a gare mu idan ba mun taba wancan karo muna cikin babin babul ghusli wa hukmul junubi kuma in ban manta ba hadisin karshe da muka tsaya akan sa shine hadisin Samura ibn Jundub wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl afdal wannan shine abin da muka karanta na karshe yau kuma zamu tafi kan hadisin Ali ibn Abi Talib shine malam yace hadisi na 11 kenan a cikin wannan littafi na Bulughul Maram مالك وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا اللفظ الترمذي وصححه وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان وعن علي رضي الله عنه مالك أنت بحديث علي بن أبي طالب أنك كان يتعذره كان يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah da mutum tabbata gare shi ya kasance yuqri'una alqur'ana yana karanta mana alqur'ani ma lam yakun junuban matakar kasance yana karanta alqur'ani matakar bai samu kansa a halin janaba ba. Yanzu wannan hadisi abin da yake nunawa annabi baya karanta alqur'ani in yana cikin janaba, yana karantawa ne a wani hali da ba na janaba ba. Amma idan ku sai wani yake cewa na rawu kamta, wato malama hadisin nan guda biyar sun rawaito shi, wato ashabu sunan da kuma imam Ahmad kina Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah da kuma wato imam Ahmad bin Hanbal. Sai ce wa Ibn Tirmidhi wannan lafazin da muka karanta yanzu shine lafazin da imam Tirmidhi ya rawaito. Sauran sun karanta sun kawo hadisin da wadansu lafazza daban-daban amma dai duk ma'ana sai ce wa sahahu imam Tirmidhi kuma ya hadisi ne sahihi wa hasanahu Ibn Hibban imam Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi. Kai yaran nan da kuke surutu kuma ne suru wannan hadisi Allah ya gida malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi ingancinsa. Wadansu malamai sun inganta shi kamar sai imam Tirmidhi da wadansu su wadansu sun bai fanta shi wanda suka inganta shi kamar imam Tirmidhi haka Ibn Sajjan haka Abdul Haqqi al-Ijbili kenan haka al-Imam al-Baghawi haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi haka al-Imam al-Zahabi duk sun ce hadisi ne sahihi. Amma jikajen malaman hadisi irin su Imam al-Bukhari irin su Imam al-Shafi'i irin su Imam Ahmad bin Hanbal sun ce hadisi ne sahihi. An bayyana ku to da haka abinda zai ce idan ka bincika ne za ku kirwa wa dalil ki ta kare da hadisi manasi sabi ka duba za ka hadisin da sahihi ne kuma abin da za ka zai ka sai fantar da hadisin shine ɗaya daga cikin marwayata hadisin Abdullahi ibn Salima. Abdullahi ibn Salima mutum ne wanda wato bayan ya manyanta har da saka hadisi duk ta zube sai dauko wannan hadisi sai dole da wannan ya tafi samu sai hadisi daya sai da ya karo da kalma daga wajen cikin abin da Annabi ya faɗa saboda raunin kokarwa bayan ya riga ya tsufa. Da aka riwaya sa da irin da ruwaito hadisan da ya ruwaito yana yaro matashi kafin tsufa ya kammata malamai suna kirgata a matsayin karbabbiya, amma duk abin da ya ruwaito bayan ya tsufa to malama hadisi ba ta karba. To wanda suka inganta hadisin sun kalli rayuwarsa ne a farkon al'amarinsa yana matashi kafin kwakwalwa ta rikici ta daina ba shi sakonni daidai wa daida. Da aka suka ce ai wannan saduk ne, duk rawi ko idan saduk ne hadisinsa mafi karancin martaba sai zato hadisi haka. Su ko wadanda suka da ifanta suka ce wannan hadisin bi ainihi mu muna da tabbas din bai ruwaito shi ba sai bayan ya tsufa, saboda saduk hadisin sa yana matsayin hasan lokacin da yake masaurayi bayan ya tsufa kaga zai dawo daga wannan martaba ta hadisin hasan daga nan sai hadisi zai yi kenan. To da kokolwa ta ce na bashi da kodai da yayi shi da aka dai zance mafi inganci hadisi ne dhaifi. Kun fahimta da kyau, zance mafi inganci hadisi ne dhaifi shine fatawar Imam al-Bukhari Amir al-Mu'minin a duniyar hadisi, shine fatawar Imam Shafi'i, shine fatawar Imam Ahmad bin Hanbal. An bayyana ku da mai wannan hadisi. Sannan suka ce kaddara hadisin ya inganta, shin wannan hadisi zai zama hujja bisa ga haramcin mai janaba ya karanta Qur'ani? Yanzu mu dauke shi a matsayin ya inganta bisa ga ra'ayin sai Imam Tirmidhi da wadansu su. To menene suke wannan hadisin? Shin yana nuna haramci ga wanda karanta Al-Qur'ani? Sai suka ce baya nuna haramci. Aka ce saboda mai suka ce farko hadisin yana inkaito mana aikin annabi ne ba umarninsa ko halinsa ba. Da annabi ce kar ku karanta Qur'ani idan kuna da janaba, wannan ya zama kenan hani karkashin hani sai a fahimci haramci kenan ko mutaqaqo abin nan kar hani. To amma mujarradul amali hikayatu amalin nabi sallallahu alaihi wasallam la yustafadu min al-ijab wala tahri, hikayato cewa annabi yana aikata kaza ko bai aikata kaza ba ko yayi kaza, aikinsa kawai ba a jistan babin haramci ko wajibci karkashin kai, ana jistan babin haramci ne a karkashin ko hani. Sai akwai ki cewa wannan hani na nuna wajibci ko haramci kenan, ana jistan babin karkashin umarni sai a ce umarnin nan yana nuna wajibci kenan. Amma mujarradul amal la yustafadu minhu al ijabu wa la tahrim, hadhihi qa'idatun ma'rufatun lad al usuliyyin. Mun bai jona da kyau suka ce wannan kenan. Suka ce to idan muka lura da shi wannan hadisin mu gwada shi da hadisin Aisha da muka karanta a can baya wanda suke kana da jisa sun yurkur na ala kulli ayat hadisin da wayar wajen shi Imam Bukhari, wannan wayar wajen shi wanda yake kasa da Bukhari ba Aisha su ɗaya da Bukhari a ilimin hadisi. Da haka ko da an samu ta'arudi tsakanin hadisin Imam Bukhari da hadisin Tirmidhi ya zanto dukkan sai inganta akan rinjayar da hadisin Bukhari akan hadisin wa Imam Tirmidhi idan an samu ta'arudi. Saboda haka hadisin Aisha na nuna annabi da ambaton Allah a kowane hali, halin janaba da wanda ba halin janaba ba. Suka ce yadhkurullah din nan ya shafi kowane irin nau'i na zikiri, hayyana zikiri ne, tasbihi zikiri ne, wuta hanbala zikiri ne, karatun Qur'ani ma zikiri ne. Dan Allah ta inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Suka ce Qur'ani ma zikiri, yadhkurullah wa yakra'ul Qur'an. Akartun Qur'ani ya zikiri. Dan haka dai ya halatta ko da mutum yana jaraba ya karanta Qur'ani sai dai abin da aka fi so al-aula wal akmal illa ala taharati kadira, kalmar sai tana tabbata tana cikin takkiyar Allah, wannan shine aka fi so, tunda an cewa annabi assalamu alaikum aka mata sallama, wanda a cikin sallama din akwai sunan Allah ne ko zai mayar da ni ya sallama ya ce ni wa alaikum salam, amma sai tana bayar da alwala sai ta bango yayi sai mama sannan ya ce wa alaikum salam, sai wannan yana kamala ke yanzu ka ambace Allah ka ambace shi a hali mafi kamala, kana cikin alwala kenan ko sai mama din baka da alwala, amma shi in ka ambace Allah ba ta da alwala ba ka yi haram, ba ka yi haram ba, sai dai mafi kyau ya kasance kana alwala, haka in ka karanta Qur'ani ba ta da alwala ba ba ka yi haram ba, sai dai mafi kyau ya kasance kana cikin alwala. Ina fata mun fahimta. Wa alaikum assalam. Hadisi mu'allaq hadisi ne sahihi. Kadira kenan. Sai dai mu'allaqat na cikin sahih al-Bukhari da wanda su hukunci su daban da sauran mu'allaqat da zaka gani a wannan tafsirin hadisi. Kamar ne ba? Imam ya gori mana. Kamar ne Imam al-Bukhari ya kamar ne Imam Suyuti bai na cikin al-Bukhari. Al-hadisi mu'allaq hadisin da aka shafi farkon sanadin sa ko zuwa gaki ko dai wani bangare daga farkon sa. Kamar marwayin hadisi Imam al-Bukhari a mukan yake haddathana Abu al-Yaman da Abu al-Yaman shi yana da cikin malaman sa. Ko a mukan yake haddathana Abu al-Wali ya mutu wani malamin sa sai ke tare malamin sa ya mutu malamin sa. Kaga yake tare mutun da yake cikin sanadi to wannan hadisi mu'allaq kenan. Ma awwalul isnadi minhu yutlaqu wa law ila akhirih mu'allaq. Abin da aka shafi farkon sanadi ko da zuwa karshe ne sunan sa mu'allaq. Ko kawai yanzu mutun yake kana Rasulullahi ba tare da ya fita sanadi ba. Shi ma dai ya zama hadisi mu'allaq. To ka'idar hadisi mu'allaq sahihi ne. To amma a cikin sahih al-Bukhari mu'allaq ne biyu ne, ko yazo bi sidatul jazmi ko yazo bi sidatul tamrizi, wannan alal san bayin na fada. Idan yazo bi sidatul jazmi to ana daukar shi a matsayin sahihi, in yazo bi sidatul tamrizi ana daukar shi a matsayin sahihi, shine cewa fi sahihi zaka tayyun idan ma mutum zikira fallazi ata bihi bi sidatul jazmi khudhi sihatahu an al-mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinuhu. Yace a cikin sahih al-Bukhari hadisi mu'allaq yana da yawa. وفي الحديث ذا كثير سكن سيد البخاري حديث مؤلف سنة ديوة فالذي أتي به بسيقة الجزم خذي صحته والذي أحكى وجه دسيقة تجزمي كتوك سوى حديث من سهيد وغيره أمان أحكى وجه دسيقة فتجزمي بسيقة التمريضي ضعيف بالجشاء مسيح ضعيف ولا تهينه أما كتوك سوى ضعيف جدا سيد ضعيف ضعف خفيف دائما من البخاري بلي تبقى وكا ضعيف جدا با. Amma zai kawo ka zaif babin khatib, amma shi ma sun mu'allaqat, amma dukkan musnadan duk hadisin da Bukhari ya kawo sun sanadi to ingantacce ne a zaga jumla. To shi yasa waɗanda suke cewa a cikin Bukhari akwai da'ifi ko babu da'ifi, wato abin da ba sa fahimci cewa asalin sahihi al-Bukhari abin ne da ya kunshi kashi biyu, farko tsabagen hadisi zuwa ga annabi ma'abuta sanadi, wanda Bukhari zai fara daga farkon malamin sa har ya zuwa sahabin da ya zo hadisi sannan ya ce annabi ya ce ko annabi ya aikata. To duk cikin irin waɗannan hadisan Bukhari bai kawo da'ifi ba. Amma bangare na biyu shine hadisai wanda suke mu'allaqat wanda Bukhari bai kawo su da sanadi ba, shi ma wannan baya daukar su suna cikin sharadin shi cikin littafin sa, sai dai yakan kawo su ne dan sharhi ko karin bayani game da babin da yayi magana akai, dan ka san Bukhari littafin fiqh ne, littafin hadisi, mutane ne suke daukar littafi ne na hadisi, littafin na fiqh, saboda me kafin ya kawo hadisi zai kawo babi, misali ya kawo babi yace babul hirsi ala faladil hadisi, babin da yake magana kan kwadayi wajen mai neman ilimin hadisi, karshe sai kawo hadisin Abu Huraira. Abu Huraira yace ya annabin Allah man as'adu an-nas bi shafa'atika, cikin duk mutane waye ya fi dacewa da samun ceton ka gobe kiyama, sai annabi yace dama na san nayi tsammani ba wanda zai tambaye ni wannan tantar kafin ka, lima ra'aytu min hirsika ala hadisi, saboda abinda nake ne kwadayin ka wajen ilimin hadisi, to kaga wannan shine munasabar babu ko al-hirs ala maza ala hadisi. Sai ce ya ga Abu Hurairah as'adu an-nas bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, wanda zai kowa da cewa da ke tsara wanda ya furta kalmar shahada da ikhlasi, kenan babu nifaka sannan babu riya sannan babu shirka babu da aka tsara, to ke fa kowa da cewa da ke tsara. To ana kuma alim idan kai mun babu ne wannan lokacin sai kawo babu sai kawo hadisi da kashin babu sai ka rasa alaka tsakanin hadisin da ne da babu, to wannan fiqhun kenan. Sai in ka bi fiqhul bari na Imam Ibn Hajar sai ya rike maka ga yadda mun ka ko ka bar ta kun ibnu munayyir dan da wannan tafi ne yayi ya kan wato kashful mutawali kenan, sunan littafin kashful mutawali, wato dan fayyace maka babuka da Imam al-Bukhari ya kulla cikin littafin sa alakar babukan da kuma hadisan da suka biyo baya. An bayyana ku hadisi dai sai Bukhari sai cikin babu 8 ko 10 ko sama da haka, saboda zai shiga nan babin zai shiga nan babin zai shiga nan babin yazo babin zakka sai kawo hadisin Abdullahi da Umar, adan idan yayi da bai je babin zai
wanka
da wani lokacin ko ba bayan komai kawai sai kwanciyar haka, amma abinda aka fi so dai mutum ya kasance ya yi alwala. Alaikum salam. Ah, shi namijin ake ba umarni matar ba, namijin ake ba umarni shi kadai. Dan ya ce idza ata ahadukum ahlahu, ahadukum ko madadi kenan, thumma arada an yahuda falyatawadda bainahuma wudu'an, idza ata ahadukum ko madadi kenan, wato ar-rajul huwa al-ati wal mar'atu hiya al-ma'ata ko al-ma'ati, to da haka kuma ana magana kan al-ati din. Wal arba'ati ana Aisha radhiyallahu anha qalat, malama hadisi hudun nan sun ruwaito hadisi daga ummu Aisha Allah ta kare ta a gare ta, qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanamu wa huwa ala junubin min gadi an yamassa ma'an, to wannan dai daga cikin hadisan da suka nuna kenan. Ai amma dai kuma shi hadisi bai shi ne. Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanamu, annabi ya kasance yakan yi barci, wa huwa jurubun alhali yana cikin jaraba, min ghairi an yamassa ma'an, ba tare da ya shafi ruwa ba dan alwala ko wani abu. Sai Ibn Hajar yake wa huwa ma'lulun, wannan hadisi ne wanda yake mai illa, hadisi ne wanda akwai illa tare da shi. Alhamdulillah. Na'am. Wannan magana ce mara tushe, cewa idan mutum na cikin janaba ba zai ci abinci ba, ya ci abinci a halin janaba yana talauci. Wannan magana ce ba daga Allah ba, daga wannan ba. Hadisin ka mai yawo a titi ke. Wani Aisha ta rabu yallahu an haka na kanar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, idan ta sara minar janaba ki ya buta ufa yansu lwe dai. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في غسول الشعر ثم غفن على راسه ثلاث غفنات ثم اصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولا حديث ده زي نونا مانا يدا اكي بكاتا متين يي وانكان جنبا يدا نمجي زي كو يدا مت زاتي اذا وانكان جنبا ني هكا زاي هكا ان وانكان توكي وان جنن الاده ني دي هكا زاتي هكا ان وانكان ني نا توكي ور جنن بيكي شي ما دي دو هكا زاتي بامبانتي تسكانن وانكين نان غو وانكان نان غدا اوكو با وجن سو با بني وجن نيا ني كداي اما دك فرقي دي دي abin da yake bambantawa shine niyya. In wankan saukewar jinin biki ne, ai niyya a zuci na cewa saukewar jinin biki. In na jinin al'ada ne, ai niyya haka a zuci. In na jaraba ne, ai niyya haka a zuci. Amma kaffar wankan yanayin wankan duk ne dai. Aisha ta cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan ka sala min aljanabati, annabi ya kasance idan zai yi wankan janaba, idan ka sala bi ma'ana idan arada an yaktasil kenan, idan ya nufin yin wankan janaba, me yake yabda ku fayar shi ne dai farko sai fara wanke hannayensa guda biyu, to wajen wanke hannayen guda biyu shi zai fara wanke na dama ne sannan ya wanke na hagu, a zai karkata kwanon da ruwan ke ciki ya zuba ruwan hannun sa dama ya wanke hannun na dama da na hagu a hadin juna, daya ya sake karkata ya zubo ya wanke su, biyu ya sake karkata ya zubo har sau uku. Yabda ku fayar shi ne dai zai wanke hannayensa biyu sannan mai sun mai yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fa yasilu fardahu, sannan a wannan lokacin sai ya wanke farjinsa, ma'ana ya wanke gaban sa kenan. To a wannan wajen wankin gaba zai tsayo ruwa da hannun dama ya zuba a gaban sa, sai kuma ya tuda da hannun hagu. In namiji ne haka zai, in mace ce haka za ta yi, hannun dama zai bo ruwa gutar da wannan datti kuma da hannun hagu, dan ka'idar hannun hagu shi ana gutar da datti da shi ne, na dama kuma ana girmama dama ma a gutar da datti da ita. Shine abin da ake nufi, wato abu na biyu kenan. Bayan wanke hannu sai mutum ya wanke gabansa. To wajen wannan wanke gaba din a lokacin za ka kulla niyyar wankan da za ka yi, ko za ki kulla niyyar irin wankan da za ki yi, an gane ko? Niyyar kuma cikin ruwan ka fitar da su, ko ka debo ruwan ka dara hannayen ka jika su sai ka mummurza, ko ina gashin kanka ka mummurza, saboda wannan kamar wata cikin fitace na kafin ka fara zuba ruwa wajen wanke kan. Kun bai zuwa da kyau. Summa hafana ala ra'sihi salata hafana, sannan sai kan fito ruwa ya zuba a kansa salata hafana har tafi uku, wato ban tafi biyu bakin za ka debo, tafi ɗaya za ka debo sai ka zuba ka mummurza kanka ko ina ka tabbatar da ruwa ya samu. Ba wai ake dole da ruwan ya yi gudu ba, abinda shari'a ta dora ma ruwan ya taba kowane gashi, magana ta kare. Amma shi wasu ya fara yau a cikin ka ba a ce maka wannan ba, ibada ce. Sai ka sake debowa na biyu ka zuba sai ya taba kowane gashi a kanka, sai ka sake debowa na uku ka zuba sai ya taba kowane gashi cikin tafin hannu ɗaya, a nan ba ka haɗa biyu. Kuma ina da kyau dan ya ce salata a fulani tafi uku. Amma idan ka debo da tafi biyu ya zama tafi uku kenan, to waye ka tafi da kuma waye ya ce. ثم افاض على سائر جسده سنسي ملا الروى افاض بمعنى اسال سنسي صب الروى كما على سائر جسده ابتدا جدا طولا جدا kana debo ruwa wannan ko da tafi ne ko da tafi ne kai kana mai zaki kuma da kobi zaka dauko kana jarba a cikin kama ya je mana da ruwa a dukkan jikin sa, amma a nan ba za su fara tsagin jikin sa dama sannan tsagin jikin sa sai ya tafi ko ina da ruwa a jikin sa gaba daya. Sannan mai sun maza talari da laifi, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafafunsa aka yi, wato wanke kafa ka da karshe a cikin sa kenan. Amma idan ku shi ne suka ce abin da ta a ce alwalan da farko ka wanke har kafafun, to yanzu lokacin da ka zo wanke jikinka sai zai zo kuma ya sake bi ta kan kafafunka ko baka daure su ba, to amma yanzu idan ka wanke ko ina sai kafafun to sai ka wanke su da karshe sai zai zo ta ran da ta jikinka. Haka suke faɗa wai gargadin hikimomin da ke cikin wannan, to a da ke wannan shi ne ake bukata siffar wanka mafi kamala. Kaga ababai da ke da rabu, abu na farko wanke hannaye, abu na biyu wanke wato al'auranka, abu na uku yin alwala, abu na hudu ka soma hannayenka a ruwa ka tuɗa kanka haka da su duk ko'ina usulun jari shi ne gindin jari haka ko'ina. Abu na biyar sai ka wanke kan, wanke kanan za ka fito ruwa da hannun ka dama kana sawa kan kana tuɗawa har sau nawa, so uku. Abu na shida shi ne ya zuba ruwa a dukkan sauran jikinsa ya fara da dama sannan hagu. Abu na bakwai na ƙarshe shi ne ya wanke kafafu, ya fara da kafar dama sannan ya wanke kafar, kamar yadda ya rage masa alwala zuwa gwiwar kafa zuwa wato idan sa kuka rike zance. To wannan idan mutum ya yi wannan ya gama wankan janaba, in mace ta yi wannan ta gama wankan jinin biki ko ta gama wankan jinin al'ada, duk wannan wato idan mutum ya yi sai ya kammala wannan. Ba da niyya ba, ba komai hadisin da makaranta na baya sun mara mana kai game da wannan, ko da niyya ba komai sai dai in ya shafa da nufin ya ji daɗi to alwala ta wuri. Ba makaranta hadisin da kai makaranta hadisin falko min waye da hadisin mutuwa mun yi bayani a kan ai na eh idan aka ce kai alwala sai kai kai ta kasanta shari'a ko wanki dai dai ko bibi ko uku ko take kai shari'a ba na hudu zai wanke kai gaba daya, zai wanke kai inda kake ji, idan ya zo wanke jiki sai wanke har waya kuma sauran jiki da ya ce sa'ira jinsa jiki kaga min gaira za a kai na'am. Idan mutum ya yi da'awa to kaga kila da samu damar yin wannan na ba gurbu gaba daya, sai dai in ya rinka ya bude tana zuba waya na yi har ya alwala ya komai komai wajen zuba jikin sa ruwa sai ya bude shawa wannan kuma ya yi, sai dai ya manta da masabi dai shine gabatar da dama kafin hagu sai da samu damar yi batun da shawa ce ta ba shi wannan gaba daya. Wankan ya yi bai samu cikakkiyar lada bane wajen koyi da annabi cikin kowace gaba, amma wankan ya yi tun da akwai siffa ta biyu ta wanka wanda suke kiranta siffatul ijza'i a fiqhu, wannan ita ce siffatul kamal, siffa ta kamala wajen wanka shine yadda ya zo a hadisin nan. Akwai siffatul ijza'i, idan ka siffatul ijza'i kawai abin da zaka yi shine ka san bajarwa mutum ya wanke gaban sa shikenan, kuma ya tafi ya sallama ya fada cikin koki ya fito kaga ya gama wanka ba kana da lawa komai kawai ya zama ya fada cikin koki ko ya bude shawa ruwan ya gama zuba masa gaba ɗaya ya jiki ya gama wanka, abin da kawai zai yanzu ya kurkure baki ya shaka ruwa, wannan dole ne ya yi su saboda hukuncin shakar ruwa da kurkure baki wajibi ne, bai kare ba, shi wajen ne da shi ne ba, ya kare ke. Sau da ka shaka ruwa ba, shi ba ka zo wajen ne, ko kuma wajen na zo wajen ne ba, shi ba ne ba, ba ke mun matsalar ke. Na. Tabbas, ka'ida shi ne dukkan karamin kari yana shiga cikin gargashin babban kari. Idan mutum yanzu an zo za a yi sallah ba ya da alwala, da wani jin ya alwala, sai kuma janaba ta gama. Sai magana alwala ita ta riga yi. Lokacin da kake wankan janaba, ka yi har alwala gaba ɗaya, ko da ka yi alwala ta ciwa. Ka fahimta da kyau. Ko da mutum bai alwala ba, alwala ta narke. Suka ce al-hadathu al-asgharu yatanaka fil hadath al-akbar. Al-hadathu al-asghar yatanaka wa yadhmahillu fil hadath al-akbar. Wato kalaman kari yana narkewa ya daidaita cikin babban kari. Da ka wanke babban kari din dole ka zama mayawun. Kun fahimta da kyau? Idan babban kari ne a kanka, sai kai abin da sarki na karamin kari ka zama babban mayawun ku ba. Amma in babban ne a kanka kai to kuma karamin yawan ku. Kun fahimta da kyau? Shi ne suka kira wanda suka ce kamar kai ne ka zama masallaci za ka bi limami. Limami yana cikin rukuri, kai kuma shigo wani kenan. Kamar yanzu akwai kafara harama a kanka, me ya hukuncin ta? Wajibi. Sannan akwai kafara ta yankurawa zuwa rukuri, wanda ita ba me ya hukuncin ta? Sunna kenan. Suka ce idan kai kafara daya babbar Allahu akbar ka tabar koyi ba tare da kai tabin ba tai dan ka nake cikin wannan karamar, saboda a lokacin nan kana kokarin ka cikin wannan rukuyi dan ilimin ya dubo ka da kuke maka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa lahu min hadith maimuna wa lahu ma min hadith maimuna wa lahu ma lam yanzu ma zuwa dawa Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Dan ya ce shi wannan hadisi na farko mutabaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan da Muslim sai da Muslim ولهما حكى امام البخاري ده مثل سنه ده ولا حديث من حديث ميمونه ده حديث ميمونه بنت الحارث ثم افرد على فرده تكي تاسي النبي زب الروا اذا انت افرد يانا دوكا معنى زب الروا يانا دوكا معنى واتو ابن ده افرد تكي جوي شيني افرد كده سي النبي زب الروا على فرده واتو ابن ده افرد معنى اغبن ده كده وغسله بشماله قال وانا هنا وانا روايه سنه كده بسر وانت دي هي ثم يبلغ بيمينه على شماله ya nuna hannun rago ana tuna gaba da shi hannu na biyu na dama ko ana zuba ruwa da shi kenan kaga da sai fayyace shi mana sun ma abara ana farjihi wa ga sanu hudi shi mali sun ma baraba biha al arda sun ma baraba biha al arda sannan ya bi kasa wato da ita mai kenan anna abu to me yake da kuma kasa da ita goyo kenan tuna wai kenan lokacin da mutum zai wanke gaba ta an bai da ku da kira da karfi ne maka wa bi riwayatin fa masaha bi turabi fi akhiri wa to anna abu sai ta fuka ta dace wa to dai idan an gusar da cikin na akwai kan yana amma sai ba lokacin sa bane dun ma sai to bi mindil mai mula sai sai na kawo mata al mindil abin da kike da mindil shine dukkan wani kyalle da zakai amfani shi dan goge zuwa da cikin ka kamar tawayin ko na hanki ko me da sauran su tawayin kenan ko hanki ko me dun yana daukar ma'anar mai al mindil wanda kai da ka kyalle ne wanda yake murabbai mai kusurwa guda hudu sun ba dai da hudin min dili sai na kawo mata tawul dan ya goye jikin sa in ji mai muna farar da hudin ta amma yadda kai wa fihi a cikin ruwaya wa ja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya goye ruwa yana karfe ruwa da hannunsa ruwan da yayi wanka shi ba ko ruwa jikin sa ba to ai makon ya sa tawul ya goye sai ya rike haka da hannunsa yana ne yana tace ruwan nan da hannunsa gurgurda abin da tace da hannun shi kenan sai ya bari haka idan an yi ruwa ko an yi wanka ne da raba ko wanka ne fada ba ku kada ka tawo da goge wannan ita ce sunna an bai da ku suka ce saboda ne suka ce saboda shi wannan wankan da kai sunan sa ibada ragowar ruwan nan da raimar nan duk ibada ce kamata yayin da kyale ruwan ya bushe da kansa kar ka busar da shi da wani abu an bai da ku saboda haka kawai idan kai wankan ka gama ko kai da wala ka gama ruwa ya fara daga sai dake haka da hannun ka kake shafe kake shafe kake shafe ka kyale sauran har ya bushe da kansa ba bukatar sai ka sa tawul ka shi an kawo annabi tawul sai kiyan bayar da kai ya abin nan ba da biso kamar ya so yin wani yana magana idan mutum yana wanka so yin wani na kan zai fassara sa yace ga wankan da raba ga wankan sabulu ya kamar to ya to sai ya shi da shi da mutum ya ga tawul ko bai sa ba to idan ya gama wannan yayi wancan zai ya sa tawul tunda wancan ba ibada bane ba na kara morewa ne an fahimta ko don abin da nake jin tsoro kar mu shiga matsalar wanka da sabulu
ilati shin ina zuwon ka aina ma sai na wulwa yake san da nayi kana da sai annabi ce a a innama yasfiki an tahdi anara a ciki salata ta yati ya ike ki ki debuwa tafi daya tafi uku ki zuba akai ki tafi daya dai har to uku ki daga daki ki ko ina ba sai kin wulwa ne ki san ki ba ya daga ya wani tar da kai idan mutum tana da kizo ba sai da wulwa ba to wannan hadisin ummu sama kenan amma ko hadisi na Aisha ita Aisha take cewa idan wankan janaba ne ba bukatan sai an walwale kizo amma in na haila ne kuma sai an walwale to amma wannan hadisi ya ummu sama shi kuma yana daga cikin har haila din ma ba za a walwale ba da haka zan ce mafi inganci har haila din ma ba za a walwale ba da haila da janaba din da diki din mutum ba sai ta walwale kizon ta ba sai dai a nan gurin mata su gane akwai bambanci tsakanin kizo wanda za a tuska wato ainihin gashin ne shi kadai a yi ta kukulla shi kadai da kuma daure-daure irin wanda ake yi da roba wannan daure-daure na roba farko dai kaga na mana a zani na biyu kuma shi ke wannan roba za ta hana ruwa ya shiga lokacin da aka saka zuwan kanta na ba da haka baya halatta ba za mu mace musulma ta yi wannan an fahimta da kyau dan wannan zai hana ruwa shiga inda ya kamata shi ne idan an zo wankan jana ba amma idan gashin ta ne kadai aka kulla kaga ba zai hana ruwa shiga ba abin da ake bukata cika ruwa cika gashin da ruwa ba wai dole sai mutum ya zuba ruwa ya yi ta gudu a jikin sa ba ko na daji eh to wannan kuma za a dawo ku ba ni bakin wannan tambayar ko na daji din nan matsala ce tana da dan abin nan haka tana da iskari gaskiya amma ba ba na ba 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 nazari ko na roba a ko wani magana na roba ba me nake maka nake maka na roba
kenan dan sai ba da roba ba irin wannan da sai ce ba
yanzu abin da wannan zai shiga muna magana ne kadan makaran za ta shiga babuka guda babi na farko shi wannan daure daure idan an yi da alakar sa da wanka kaga inda wani zare aka yi to wannan zaren baya hana ruwa ya shiga inda gashi yake dan yana jikuwa kamar yadda gashi ke jikuwa da haka za ta yi wanka kenan ba wani abu kenan inda roba ce ba kaga roba na hana ruwa ya shiga da haka nan gurin wanka bai yi ba kenan to kaga nan alakar sa da wanka kenan na biyu alakar abin da cewa shin dabi'a ce ta mata musulmai ko ba mata ko ba mata musulmai suke yi ba wannan babin sa daban idan an yi haramun ne ko ba haramun bane ba na uku alakar sa da matsalan karin gashi ko rashin karin gashi saboda karin gashi mace ta yau gashin aro irin wanda ake tarwa ta kara tana ce kai wanda ba dama tana da gashi kaga haramun ne annabi yana yi mai wannan to in aka ce ya halatta a yi kizo har da zare ko da rama a jika ta ko a yi mata gashi da wani bakin abu mace ta yi kizo da wannan wannan zaren zai sa gashin ya dan kumbura tunda an shigarwa gashin wani abu wajen wanda ba nashi ba shin wannan zai shiga cikin matsalan karin gashi ko ba zai shiga ba kaga Allah sanin zai shiga cikin matsalan karin gashi in baka ce karin gashi ne ba kai tsaye a kallo ma yau kawo zai yi mafi karancin abin da zaka ce zai bude ko ba wajen yin karin gashi to kuma dukkan abin da yake zai bayi zuwa ga haramun ta kuma ya zama haramun kullu wasila ila haram fa hiya haram shi ne farza ke shi kaga kenan lokacin da muke magana a yau muna magana ne akan matsalar alakan abin da wanka ba haramcin ciki kadai ko rashin halaccin sa ba wanda kaji a kafir kuma halacci ko rashin halacci ne wancan kai ta fahimta da kyau wani aikata haka ne wani aikata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ce ba na halaccawa mai sallah masallaci mai haila masallaci ba na halaccawa mai janaba kuma masallaci to shi ne suka ce me ake nufi a nan gurin sai suka ce abinda ake nufi al-mukhsu fil masjid ko al-baqa'a fil masjid la uhillu al-masjid yani al-baqa'a fil masjid kenan liha'idin aw junubin mutanen nan guda biyu ba na halatta musu wanzuwa a cikin masallaci wato mutum mai haila baya halatta ta shiga masallaci ta zauna mace mai janaba baya halatta ita ma ta ce za ta shiga masallaci ta zauna a mace mai haila namiji mai janaba baya halatta ta ce za ta shiga masallaci ta zauna to amma za ku ga wannan hadisi a hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zauna a masallaci yana yin tikafi yace wa Aisha ta me ko mata mayan sa yana cikin masallaci yake me ko kaga hannunsa zai shiga masallaci sai take cewa ai da nake baka manta sai yake cewa inna hadisa ke ne birti yi yo ai zaki annake take me ko mun kana sai wannan suka ce to wannan na nuna a ce ya halaka mai haila da shiga masallaci aka ce saboda me suka ce dukhulu ba'd al-jasad yurji ita ma ta ce za ta shiga masallaci ta zauna amma kuma haila namijin da jaraba baya halaka ta ce za ta shiga masallaci ta zauna to amma za ku ga wannan hadisi a hadisin Bukhari an suka to wannan na nuna ake ya halatta mai hailata shiga masallaci. Aka ce saboda mai suka ce dukulu ba'dil jasadi yus'iru fi jawazi dukuli kullu jasadi. Shigar wani sati kaɗan cikin masallaci dalili ne akan halatta shigar dukkan jiki din. Tun daga ji hannun da ya shigo to ne a nan babban shi hannun da wani ciki gaba ɗaya. Sai suka ce to kenan su a wurinsu ya halatta mace na hailata shiga wadda suka ce a ba haka bane ba. Abinda annabi ya haramta shine zama a cikin masallaci ba da wani ba, amma in muna da ya kama na tafi da ta wuce ko shi mai jaraba ya shige wuce wannan babu laifi, saboda akwai samari gungun samari da ba su gidan kwana lokacin da a masallaci suke kwana, saboda gidajen su ba a yi musu wurin kwana ba a shago ba a abinda ana zama Madina an zo hijira ba a jirun Abdullahi dan Umar Usama ibn Zaid ibn Abbas da masallaci suke kwana. Suna samari suka ce Abdullahi dan Abbas da Umar ke cewa bana mantawa har muka balaga mana kwana a masallaci. Sai malaman mace wanda suka ce to kar ku tunda an balaga ana masallaci dole ta za a yi me mamaki. To kuma ajo mai cewa a tunda kun bari ku dena bana ya ku san cewa a yi mafarki. Sai suka ce a to ai da sun yi mafarkin da sun tira za su fita saboda sun annabi ya hana su. Duk wannan matsala ce ne wanda malamai suka yi tafani, amma dai abu mafi inganci in ka haɗa dukkan dalilan gaba daya shine zama cikin masallaci dan gane da mai haina ko mai jaraba wannan bai dace ba, amma dai a shiga a wuce shi kenan. Wadanda suka ce a ita mai haina kam bai dace ta zauna a cikin masallaci ba dan jin tsoron kada jini din ya shiga cikin masallaci, amma mai jaraba din ya zauna ba komai. Kun bayyana ko mai jaraba din ya zauna ba komai suka ce wannan hadisin akwai cewa kai da yawa da cikin malamai sun fahimta da shi. Abin da ke nuna mai jaraba din ya zauna ba komai suka ce ga hadisin Usama ka tuma mai ibnu Usama wanda mai jaraba kwanakin bayan muku manta ba haka. An kawo shi kafiri ne ba mai musulunta ba, annabi ya zo ka aka daure shi a masallaci kwana uku suka ce da kafiri da wanda yake mai jaraba wanne ne yafi. Sun zo ga mai masallaci ta ce mai jaraba kai shiga suka ce wufulu bani na jaran kiristoci ne suka hado komiti daga na jaran wani gari can kasar Saudiya a yau suka turo wani annabi suna zo a masa tambayoyi na yan uwa yi annabi a masallaci ya karbi su ba kuma arna ne kace a tofa wannan zai kuma zai mutum mai jaraba kai shiga an bai da ku. Suka ce mai haina kan in an ce dan jin tsoron kar jini ya zubo daga jikinta ya bata masallaci wannan sai mace dan wannan tunda wannan jinin da take da haka sai ta ne sanci masallaci ba wai dan ita ba sai dan jin tsoron abin da zai fita daga jikinta. Suka ce mai jaraba kuma me za a ji mata tsoro ko bai da kyau wato kun ga matsala ce wanda take akwai kacewa kenan ta tsakanin malamai duk da wannan abin da zai taimaka mana kara fada da bincike lokacin da mun karanta annabi mun ba wai tunda ga dukan ku akwai masu wasiya ko masu karantarwa ko akwai irin basira da Allah ba shi ba mu ji hasu shikenan an ba mu yankakken magana kowa sai kara bincikawa dan ka samu yaqini litazdad yaqinan ala yaqinika liyazdadu imanan kuma imani yake nan. Wa alaikum salam. Wannan hadisi ne da yawa daga cikin malamai wato suka sun bai fantasi wato daga cikin malamai amma nan zamu ga rawa Abu Dawud da Sahih Ibn Kudayma. Na'am. A kare bincike a kai ba tunani ba. Sai uku suke wanka da shi su nawa su biyu sai nuna in za ka yi wanka kai ɗaya na jaraba kai wanka da ruwan da yake sa'i nawa ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakati yaminuka, yace kariya al'auran da kake da kowa ya gani sai fa matarka ko ku yandar ka ta shari'a musulunci, ashe wata ya lalace ne ha ko ku yandar ka ta gani, amma wani ko namiji ko ma wai da yake da al'auran ka, amma sai wa ko da matarka da lalace ne ta gani ko gani ba wai da al'auran yana sa maka sai ta ji ne dai dai wallahi ba da asali gani al'auran wanda ba na matarka ba wannan haramun ne, kuma ina da cikin abin da ake abin da ake bukata al-muhafaza ala al-furuj da Allah ya wallahi na hum li furujihim hafizuna, al-muhafaza din nan kar ka fada cikin zuna kenan, kar ka jefa fadin ka wajen abin da ka rasa ba, sannan kar ka bude abin a gani har kawai kiji a sa da gida din sai ka illa ala azwajihim, sai ga wa sai ga matan su wajen kusanta din wajen kuma halatta dani din aw ma malakat aymanuhum, ko ka kuyangin su wanda da mun tsira a yamma laka, fa innahum khairu malumin, su a irin wannan halin ba abin zargi bane ba, dan matan su sun gani ko dan sun fasance matan su ko kuyangin su wannan ba abin zargi bane ba, kuma wannan na nuna wato kyakkyawar alaka annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda har su yi wanka lokaci guda shi da matarsa da koko daya ko da boki da daya, wannan sun nuna kyakkyawar alaka don sarkewa mace kewa ta rinka jin cewa wato ainihin lallai miji ya kula da ita, duk wanda yana da gaskiya ababen da ya kamata mazaje su kula da su musamman a daidai wannan lokaci da ya kasance mata na da yawa tsakanin zaura ko ƴan mata, to sai waɗansu mazaje suke da hali na fir'aunan ci ga wajen mu'amalar mata, sai wani tun da sun san yawa kamar jan ba a jos, to ba a sake wa kina za a tuna sa mu ji ina sai magana ta sake uku wai kawai don gobe a wuri wata, to ya magana cewa ya sake wata cewa sake uku yake ganin ya more ai za su ji ta kai ko in gidan su ko za su ji ta kai da shi baya daya zai zo kawai shi ma gobe kawai za su wata saki uku shi dan nan zai ji kada wasu zama ne gobe da zai to wannan zai sai kare mutunci ya mutane da ke hannunsa ya kare kima ta darajar ta, wa alaikum assalam wa hanyoyi da ake galibi wajen kusantar iyali irin wanda musulunci ya tsara duk ya ta tafi ne cikin faɗin Allah ta'ala nisa'ukum harsullakum fatuhatakum annakitum, annabi ce matan ku gonakin ku ne ku zo ga gonakin ku, an Allah ta wanda kake sake ce matan ku gonakin ku ne ku zo ga gonakin ku annakitum, annakin nan mene ne ma'anar ta bi ma'ana kaifa shaytum kenan, kai da duk ko ga dama a irin kaifiyar da ko ga dama ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a yaya ko a ta gaba ko ta baya matukar mutum zai karɓi iyalan sa ta gaba annakitu, to wannan ya gama ba da yanki kenan ta wannan hanyar, sai kuma wannan dalilin da ta karɓi wannan hanyar ko ga da cikin sababin nuzul mutanen Madina lokacin da muhajirun suka zo Madina sai suka samu mutanen Madina suna da wata al'ada su yadda suka saba kasan ko da gari suna da al'adu yadda suka saba suna da kirsi irin nasu dangar lokacin nasu ga wanda kowane irin abu na rayuwa, to su mutanen Madina sun saba kusantar mace ba wanda yake kusantar mace ta gaba sai dai ta baya, sai wani ya aure matar Madina sai ya sai ganin kai wannan ai ya yi muri ke kai ce bai dawo su ba ganin su ba sai Allah sai ya tsara su tambaya annabi ya zai sai Allah ya ce ni da kuma su da kuma fa su da kuma annabi to sai annabi ya tsara bayani muku bi nasu wa mulki nasu wa kaza wa kaza wa kaza dan kana da bayani da dama dan sauke mu juna wato ainihin cewa ta wannan bukata tun da kusanta, to amma a ce kuma sai an zurfa ba abin an koyo inda sore suke na abin da baki ne zai sauke cewa ba annabi da shi abin jin dadin sauke cewa kowa ya san kusanta shi ne gaba da gaba, to amma ina amfani mutum da shi gaban sa kuma a bakin mace ko a kunnan ta ko a ina ne ko dubara ko na abin ya zama shirme kenan, wannan zuwa da halin ne kawai bai dace a ce zai wannan wajen take cewa ba. Wa alaikum salam. Wannan ba zai ya wani ba. Ai da aika ta magance. Amma a duk ba ne da ta. Kuma ita ne ta sauran matan ka ba. An da ba a da aiki. Zai yi wanka ne shi da aiki aiki da sauran. To, mai mura mata ba da ta sun yi wanka da ne. Kare sauran mata da shi. Sauran da masu ruwa ne kawai ruwa ne wanda mutum. Masu mata ake zubin da sun yi bayani. Ba su zubin da wani haka sauran suka mata sun suka yi kiro. An fahimta da kyau. Ba a da'awar cewa wannan hukunci da za ku so siya ne na annabi sai da dalili. Dalili kuma ko ya kasance qarina ce muttasilatun bin nas ko ya kasance qarinatun munfasilatun anil nas. Wato a cikin dalilin a cikin ayar a nuna iya wannan hukunci ya tafi annabi a ciki kadai, a cikin hadisin a nuna hukunci ya tafi annabi kadai kamar yaya kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عمالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. سيدني، وامرأة مؤمنة إن وهب نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تقول مثلي يتي إذا أنت أبو تمومنا تزورنا النبي تتي نابايا تكينا كوتا toye annabi ji na karba ta zo mata ta kaga ita zo ne ba wani tare da kai da shi a ba wani shi da wani amma in annabi ya ga dama ya karba shi kenan amma sai Allah ce khalisa ta laka wannan kai kadai abin da ya ba min dole mu ne banda sauran mun mai sauran mun ne ko wani da wani sai da sadaki sai da bayani sai da dido amma in annabi ji ya karba shi kenan kaga wannan nasi ne kallon cikin aya haka cikin hadisin zamu ga da ba wani jama'a da yanzu da nan ne cewa an ba ni abin guda da ni kadai banda sauran kaza kaza da kaza wannan duka ne ne mutuna cewa ku zuciya da annabi amma karina wanda take mun fadila a samu da hukunci anan kuma a samu a cikin wannan daban to yanzu duk wanda suka ce wannan halaccin kallon al'auran juna tsakanin ma'aurata wannan yake banta annabi ne shi kadai sai mu ji su to cikin hadisin nan ba inda annabin ya nasanta cewa shi kadai abin ya dafa yanzu da awarku da kuka yi muna muku bakin hadisin ku kawo mana inda annabin ya fada nan ne ba mu gani ba anan mun ji a dai bayani to ko da awarke ban cewa ba shi wannan nasan take ba dole akwai wani nasi wanda za ku fito da shi nan gaba to a ina yake wannan nasan ka duba an kuma kun tausa jikina wa ana asbaru kan sabarin ko wa tasri bi aidina bihi min al-janaba muttafaqun alayhi wa zalika ibn hibban kana a cikin riwayarsa akwai kalin wa tantaqi aidina hannun mu suna haduwa da juna shi ne tantaqi idan kan tasri bu suna tabawa da juna ni in sa shi ya sa ni in sa shi ya sa idan ko ni idan ko ji ya gani amma nan tantaqi muna haduwa da juna hannun mu na haduwa da juna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبوا حديثي لك ابو هريره ان لسان الداخلي يجري ان هذا الكلام ياتي انك لكل شعره جنابه لن تتكلم قوه لذاتي اخوي جنابه فاغسل الشعر لن يكون وجهي كاشم كتر وانقل بشره لن يكون تبتر كن سادس الوزوى الحاله حين انقل بشره البشره فاتك وتكتبت في فاتك wani hadisi abu da wani rawaito da wajen jin sirri wa ba a babu so bin da sun fa'i banta da hadisin hadisi ne zai shi wannan hadisin shine jigo wannan zama da wanda suke ganin dole sai ka sa ruwa ka yi tijin dazawa ko wani gindin gashi ka tabbatar ruwa ya shiga a shari'a abin da suke debo ruwa ka zuba in ya gama gashin ka gaba daya ka tabbatar ko wani gashi ya jike ko da ka sama da ya jike bai jike dan ka sama ne ka gama wanka ba ma a cewa ke cewa sai ka tabbatar karshen ko wani gashi ruwa ya shiga ka tijin da hannu ka ne shine hikimar tun farko muka gani a cikin wannan mutum mutum ya tsoma hannunsa cikin ruwa ya zare ba tare da wani yayi haka mai ya kada idan ya zo ya ga mutum fada na ruwa ya shiga ko ina to amma a ce ana jin kamar ko wani gindin gaki sai ka ga mutum fita ruwa ya fita hadisin da ya nuna haka zai yi da ke abu da su ne suka rawaito kuma hadisi ne zai yi imamu ta fi maki na lissar hadisi ne wanda bai tabbata ba an gane ko dan kaga da ce gindin ko ina wannan kaga ummu talma take cewa ga tana gaki amma nabi take zuba ruwa a kai kawai ya wadata wace sai yaucin warware gaki kin bukoi na kin bukoi na alaikum to mai wa in mun cike nuna wannan yana maganar zama zani kike na amma dai babu da wannan tabbacin mu dai da kamar hadisi babu amma da kun karban take a iya samu haka ba lalle bane bai kasance sai in hadisi ya nuna abu zai magani sai da zai magani to da neman magani ba wani ne ala tajriba abinda yake bukata wajen magani ko an gwada an gina maganin ka zai kike akwai malamin suke cewa lokacin da mani ke fita daga cikin mutum gindin kowane gashi na budewa hikimar annabi ya tsoma ruwa kafin ya fara zuba ruwa a kansa kuma ya sassa ya zo ta kowane gindin gashi da kowace kofa ta rufe saboda inda za ka fara ruwa a wannan lokacin haka sai a haifar ma da ciwon kai akwai wanda suka bada wannan hikimar iya shi ne suke ne shi ne gaji waɗanda suke cewa amsa yana haifar da amsa wani amana na aisha radiyallahu anha na hu imam ahmad ya rawaito daga aisha kwatan batun wannan hadisi wa bihi rawi majhul amma cikin sa akwai rawi majhul ya dinki ne da zai wato hikimar malamai wajen sun san hadisi zai yi ne su kawo kila wani ce me yasa ya san hadisi zai yi ne kawo suna da suke kawowa wajen saboda akwai wadansu malamai da za su dauki hadisin su kafa hujja da shi ko an kafa hujja da shi cikin matsalar da ta bayyana fiki shi sai magance maka abinda aka dogara da shi kan matsala kaza shine hadisi kaza zai yi ne ka kada ka kawo hujja to sai mu dace da nan abinda muka faɗa na zai wani gidi ta Allah shi ba mu ladan sa wanda muka kuskure ko tunda ba har sai Allah shi ya sai mana dan nan da wanda muke karatu da safe gobe da safe za mu yi karatu insha Allah kuma gobe da magariba kuma za mu ci gaba da wannan bulugul maran Allah ya kai wa assalamu alaikum.